العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج، ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر جليلة القدر. إحداها حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله، فإن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائد القلب، فيبعث رائده لينظر ما هناك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك اشتياقا إليه، وكثيرا ما يتعب ويتعب رسوله ورائده، كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة، فمن أطلق لحظاته دامت حسراته، فإن النظر يولد المحبة، فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه، ثم تقوى فتصير صبابة ينصب إليه القلب بكليته، ثم تقوى فتصير غراما يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه، ثم يقوى فيصير عشقا وهو الحب المفرط، ثم يقوى فيصير شغفا وهو الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله، ثم يقوى فيصير تتيما، والتتيم التعبد، ومنه تيمه الحب إذا عبده، وتيم الله عبد الله، فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له، وهذا كله جناية النظر. فحينئذ يقع القلب في الأثر، فيصير أثيرا بعد أن كان ملكا، ومسجونا بعد أن كان مطلقا، يتظلم من الطرف ويشكوه، والطرف يقول: أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya Allah madauki da ya sake hada mu a wannan safiya ta Lahadi 14 ga watan Rajab a shekara ta 1439 na Hijiran Manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 1 ga watan 4 a shekara ta 2018 a lissafin miladiya. Darasin mu na 49 a karatun littafin Zakatul Lahfan في مصائد الشيطان نمال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى منفر بابنا تقص وما كن ديق باتا وانا لتافي ميتال البركة وانما لم يكي قد منا انا علما تدمو حيو عند زوجيا ذات جارو دسو ان شاء الله تعالى كفن وانا inda muka tsaya din akwai baiti na ƙarshe da muka karanta inda yake wa'adul fata katifli laysa biqabilinku siwal mahdi shay'an wastarahat awadhiluhu istirahat jijiyoyin sa suka huta suka miƙe. Asalin awadhil jijiyar da ana kiran jijiyar da haila ma ta kan fita daga cikin ta ana kiranta azila, jiminta awazi, shi ne abin da yake nufi a nan. Wato lokacin da zai zama mutum in ya saba da abu na gaske to ba zai karbi abin da yake kariya bane dama akan wannan su yakin ne kawo mana baitin ko to abin da yake nufi da awadil din kenan zamu tashi yau inda a cikin babi na 8 yayin da yake ambata mana shi malan cewa zakatun zuciya zakatun zuciya na nufin tsarkin zuciya yadda zuciya za ta tsarkaka mun tsaya kan inda ya mana bayani akan ko wannan ambata mana manufar da yake nufi ita ce at-takhliya qabla at-tahliya wanda hanya ce da malamai suke ambatawa idan mutum yana son gyaran zuciya to da haka zai fara takhliya ma'ana a furzar a zubar abinda aka gunsa mara kyau a zub da shi kafin a ja wani kafin a gunsu wani abu kamar yadda jiki da'iman baya samun lafiya sai ya fidda abin da ke cikinsa na tarkace bayan gida da fitsari da makamantansu to sai jikinsa ya yi daɗi ta yadda zai iya cin wani abu daban to wannan shine ma'anar takhliya qabla at-tahliya idan kana cikin abubuwan sabo da'arka ba za ta samu wurin daɗin da za ta zauna ba sai ka tuba ka tuba daga sabo ka bar shi to sai ka ji daɗi zuciyarka sai ta yi daɗi kai shiri da Allah da kana da'ar kana jin daɗin ita kanta alaƙarka da Allah subhanahu wa ta'ala haka duk abin da kake so ka samu na tarbiya da yin abu mai kyau akwai buƙatar ka bar mummunan abu to akan wannan ne da yana so ya kafa mana dalili akan haka to shine sai yake cewa fala sabila lahu ila zakatihi illa ba'da taharatihi ainan ne ko yawa babu hanyar da mutum zai tsarkaka ai zai wato haɓaka mu kuma ta mun bayanin akan bambanci tsakanin tahara da zaka tare da cewa asalin su ma'anar su daya tsarkin zuciya da kuma dai tsarki ko na gabobi to anan abin da ake nufi haɓakar zuciyar ba zai samu ba sai idan zuciyar ta tsarkaka a tsarkake ta daga dukkan abin da yake ba shi da kyau aina jin nan ne ko yawa sai ce kama kawala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a suratul nur aya ta 30 qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum sai ce dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un qul kace lil mu'minina ga mu'minai yaghuddu min absarihim su rintsa idanunsu daga kallon haramun wa yahfazu furujahum kuma su kiyaye farjinsu farji ana itlaƙinsa akan na namiji da na mace a larabci kowanne ya kiyaye farjinsa kada ya zama sun yi abin da ba daidai ba da wannan gabar da Allah maɗauki ya hore musu duk da cewa wannan su yakin ana zancen maza ne kamar da zai faɗi zancen mata ɗin ma domin namiji ya fi cutuwa da abin da yake kallo ta ɓangaren sha'awa ya fi mace kwaɗayi a wannan ɓangaren kuma ya fi ta cutuwa a wannan ɓangare ɗin kamar da za mu zo mu bayani insha Allah to bayan ya faɗi wannan sai ce zalika azka lahu wannan shi ya fi tsarki ga su wato maza ɗin ko su muminai shi ya fi tsarki gare su shi ya fi sanya su haɓaka zuciyarsu ta yi kyau inna allaha khabirun bima yasna'un lalle Allah masani ne da abinda suke aikatawa sai ce faj'ala az-zakata ba'da ghadd al-basar wa hibd al-fars kun ga sanya haɓaka zuciyar da gyaranta yana kasancewa ne bayan rintsa idanu da kuma kiyaye farji ma'ana sai da aka yi takhliya sannan aka yi me tahliya yawa asalin tahliya daga hilya ne ado kana samun ado ne idan ka kau da ƙazanta shine abin da ake nufi don haka ka kakkaɓe ƙazantarka ka wanke duk dattin da ke jikinka sai kuma ka yi ado kamar yadda cikinka in ya cika da abinci sai ka je bayan gida ka tsuguna ka yi hutu ka rabu da wannan abin da ke cikin ka sannan sai ka ji dadin dora wani abin kamar yadda muka yi magana a darasin da ya gabata to wannan ayar ta dace ta wannan bangare din cewa duk mutumin da yake son zuciyarsa ta tsarkaka to ya fara daga tuba daga abin da yake kallo marar kyau lalle mu'mini ya rintsa idanunsa ya kauda kallace-kallacen da za su cutar da shi wali hada don haka ne ya kasance ghabdul basar rintsa ido in ce rintsa ido ba ana nufin ka rika tafiya a makance ba ka rufe idanka kana tafiya amma abin nufi lokacin da ka go ka haɗu da wani abin da bai halatta ka gan shi ba to ka kauda kanka in kana zaune biyo ka kuma sannan kai karka je ka nemo shi duk abin da haramun ne kallansa to in ka bi shi za ka jawo kanka nadama kamar yadda malamin zai bayyana mana yanzu za mu ci ya ce ghabdul basar anil maharimi yujibu thalatha fawa'ida azimatil khatar wato shi rintsa ido daga kallon haramun ka daina kallon abin da yake haramun ne yana haifar da yana sabbaba fa'idoji guda uku masu girman muhimmanci alkhatar nan yana nufin ahammiya ba hadari ba ana cewa abu khutura ana nufin hadari khutura kuma ana nufin muhimmanci yawa to azimatul khatar masu girman muhimmanci jalilatul qadri kuma sannan masu girman alqadar wato masu daraja abubuwa fa'idoji guda uku na rintsa idanu ku saurare mu ji ma'ana akwai manya-manyan fa'idoji guda uku idan mutum yana rintsa idansa daga kallon haramu da menene ga su ihdaha na farkonsu halawatul imani wa ladzatuhu daɗin imani halawa dama zaƙi ake nufi abu mai zaƙi shine hulu tunan ana nufin daɗi yawwa daɗin imani da kuma dai daɗinsa domin galibi duk abin da ake cinsa da baki ana siffanta shi da lazza ladiz shine delicious yawwa to duk abin da yake da irin wannan ana bashi wannan siffar to imani yana samun wannan irin siffar da daɗi da zaƙin da gardin da duk abin da yake zai sa ka ji daɗi a zuciyarka to kana samun daɗin imani idan kana rintsa idanka ita wannan lazza din allati hiya ahla wa atyabu wa aladhu mimma sarafa basarahu anhu wa tarakahu lillahi shi wannan daɗin imanin da mutum zai samu shi yafi daɗi yafi tsarki yafi dai daɗi a baki yafi daɗi a zuci daga dukkan abin da ka kauda idanka din daga gare shi ka rabu da shi ma'ana duk abin da ka fasa kallansa ka daina kallansa na haramu ka rabu da shi to a lokacin za ka samu wannan daɗin a zuciya kuma wannan daɗin da za ka samu ya fi wancan ɗin da kake nema ka same shi ina ce dama mutum kalle-kallensa yana yi ne domin ya samu daɗi ko ya ɗebe kewa ya kuma samu wani abu da ake ji a zuci wanda Allah maɗauke yake kiransa dai daɗi kuma ɗan adam yana kiransa daɗi tare da cewa daɗi muna amfani da lafazin daɗi kawai ba shi da wata ma'ana banda mu ce masa daɗi duk abin da za ka ƙara fitowa philosophically ka ce meye ma'anar daɗi yanzu zai gaya mana a Hausa meye daɗi sai dai ka kawo wasu kalmomin ko ka ce gamsuwa ko ka ce natsuwar da take haifuwa in an samu biyan bukata ko ka ce kwanciyar hankali duka dai waɗannan duk siffofi ne amma kalmar da ita ce daɗi shine lazza da tsib da sauransu to waɗannan abinda za ka samu na daɗin imani ya fi wannan daɗin da ka rabu da shi duk abinda za ka kalla sai ce fa inna man taraka lillahi shay'an domin kuwa duk wanda ya bar wani abu lillahi ma'ana dan Allah ka bar abin Allah ne baya so shi yasa ka bar shi to duk abin da ka rabu da shi saboda Allah awwabahu Allahu khairan minhu Allah zai musanya maka abin da fi shi alheri haka kallon mata da kallon tsiraicin su in dan adam yana jin dadin su to lokacin da ya rabu da su Allah madauki zai awwada masa zai musanya masa dadin imani a zuciyarsa in dai mutum yana da hankali wannan yafi so ya samu dadin imani da dadin alaka da Allah da dadin cewa ka karbu a fadar Allah Allah ya yafe maka zunubi Allah yana ji da kai a cikin bayinsa dan Allah wanne dadi zaka samu fiye da wannan lallan wancan abin da kake kallo me shi bai san da kai ba ko azabtuwa kake yi kuma yana kara har rizqa ka zuwa ga bukatar wannan abin da kake kallo kuma baka iya samun sa ba haka ne ko ba haka bane shi ko wannan mai kowa da komai shine zai karbe ka sai ka samu irin natsuwa da duk abin da dan adam zai a duniya ba zai iya sayan ta da kudi ba natsuwar da zaka samu daga Allah duk kokarin duk kudin dan adam ba zai iya sayan ta ba irin abin da wani daga cikin magabata yake cewa Allah ya ba mu a cikin zukatanmu wata irin natsuwa da sarakuna da ƴaƴansu za su iya yakar mu dan su samu da sun yi ku taba ji na shafi ambata mana wannan ko da a ce mutum yana da damar da zai keta zuciyarka ya samu natsuwa irin taka da yayi shi ko duniya ce a gabansa ko mulki ne a gabansa neman mulkin ne a gabansa ba zai samu kuma natsuwa ba ba shi da lokacin da zai samu natsuwa irin dai natsuwar da kai da ba ruwanka da wannan abun kake da ita to haka abun yake haka idan ka rabu da wannan abun da yake haramun ne kuma domin Allah ka bar shi to Allah zai baka halawatul iman muna fata Allah ya ba mu halawatul iman sai ce wan nafsu mula'atun bi hubbin nazari ila suwaril jamilati shi dama ran mutum a cike yake da kwadayin da son kallon sura kallon hoto mai kyau haka dan adam yake shi dai yana son ya zauna kallon hoto mai kyau kyan kawai ka bashi a kalmar kyau sawa'un halal ko haram an gane shi yake nufi an wal ainu shi ko ido ra'idul qalbi shine dan aike mai yin gaba yaje ya gano hanya a madadin zuciya shine ma'anar ra'id kamar da farat a larabci ana ce ma farat al farat da ra'idu ma'anarsa din shine wanda zai yi gaba ya duba hanya ya duba ruwa ya gaggyarawa abokan tafiya in sun zo sai ayi zango a wurin yace nan wurin akwai ruwa mai kyau bismillah ku zo to shi ido shine dan aike da ake aike a madadin zuciya ya je ya hango abinda zuciya za ta yi amfani da shi an gane wannan ra'id din yau fa yab'athu ra'idahu dan haka ita zuciya sai ta aiki dan aikenta liyanzura ma hunaka ya duba mata meye anan wurin da za a zo nan gaba fa idza akhbarahu bi husnil manzuri ilayhi wa jamali idan ya ba wa zuciya labarin cewa kai wannan abun da ake kallo dinnan abun kallon nan ai mai kyau ne yana da kyau kwarai da gaske to ta harraka sai zuciya ta motsa ishtiyaqan ilayhi dan shauki zuwa ga wannan abun da aka hango kunga zuciyar tana jikinka idan ne zai hango sai ba zuciya labarin shikenan sai a fara aiki sai kwakwalwa sai ta motsa sai a aika kaza ayi tunanin kaza ayi ta imajinin abubuwa ka haka ne ko ba sai ce wa kaseeran ma yat'abu wa yut'ibu sau da yawa zai wahalar da wani zuciya za ta wahala za kuma ta wahalar da wani wa yut'ibu rasulahu wa ra'idahu ma'ana ita zuciyar ta wahala sannan kuma ta wahalar da idan wanda shine wakilin da aka tura dan aiki kamar kila kamar da wani mai waka yake cewa wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan li qalbika yawman at'abatka almanazir zaka kasance duk lokacin da ka aika tarfaka ay ainaka lokacin da ka aika idanka ya zama shine dan aikinka li qalbika a madadin zuciyarka yawman wata rana kai wannan to at'abatka almanazir abubuwan kallon ku za su wahal da kai ma'ana abinda zaka hango zai wahal da kai zai wahal da wani ma ba kai ba ra'aita allazi ku sauraro wannan
yace zaka ga alladhi la kulluhu anta qadiru ba dukkanin sa wani abu zaka gani wanda ba dukkanin sa kake da iko akan alaihi akan sa ba wala an ba'dhihi anta sabiru kuma sannan baka iya hakuri akan wani juz'i nasa na farko ma'ana ba zaka iya samun abun gaba ɗayan sa ka biya bukatar ka da shi ba amma ba zaka iya hakuri da koda bangare kadan nasa ba abubuwa biyu ne rashin kudura da kuma rashin hakuri rashin kudura akan biyan bukatar ka daga wannan abin da kake kallo amma kuma zuciyar ba za ta hakura ba saboda an samu shaukin ya tsananta alakar ta samu sannan kuma kana ganin ba za ka iya hakuri daga wannan abu har a kai ga abin da ake cewa addiction zuciyarka ta damfara da abin ba za ka iya rabuwa da shi ba haka ne ko ba haka ba fa idza kaffar ra'idu anil kashf to ina ga kafin mu shiga nan na so mana bayanin wani abu da yake damun mutane a zamanin yanzu ta wannan abin da ya shafi kallace-kallace sawa'un a cikin hotuna da za a yi na takardu ko a cikin littattafai ko a magazine da kenan ko kuma abin da ya shafi rubuce-rubucen labarai da mutum zai rika suranta su a ka ko kuma yanzu wanda ya fi muni shine harkar hotunan waya da kuma video a waya na kallon tsiraicin mata wannan abin ya yaɗu a tsakanin mutane yaɗuwar da ta yi muni mummunan muni kuma yana da mummunan tasiri akan mutane musamman samari ku ji tsoron Allah ku rabu da wannan harkar ta kallon abin da Bature ke cewa pornography shine kallon wato shine abin da ya shafi tsiraici a hotuna ko a bidiyo kun san dai me nake nufi ban ce insha Allah ta'ala kyakkyawan zatona shine a wurin nan ba mai wannan irin harkar amma in akwai to mutum ya kokari ya gaggawar tuba daga wannan kallace-kallace ne da babu abin da ke cikinsu na alheri ko misƙala zarra amma sharrin da ke ciki mutane da yawa ba su sani ba sharri ne mummuna ai kun san dai abin da ake faɗa na wannan pornography yanzu musamman ta hanyar internet da mutum zai sacin da kansa ya yi bincike duk kalmar da yake so a duniya ta maganar lalata da tsiraici da zina da makamancin waɗannan irin kalmomi zai samu website to the tune of billions biliyoyi ba miliyan ɗaya ba na website akan waɗannan abubuwa ɗin duk kalmar da kasa kowace irin barna za ka samu result mai yawa mutum zai iya tafi da rayuwarsa gaba ɗaya bai ƙare kallon waɗannan websites ba kuma su masu tsara abin saboda ƙarin sharri sun mai da shi da tsada sai ma ka biya saboda sun ga hankalin mutane yana yawa kamar yadda masu bincike akan amfani da internet suke ba da labari cewa adadin mutanen da suke bincike da kallon pornography hotunan batsa a internet sun fi duk wani amfani da ake a internet yawa ma'ana masu amfani da internet ta bangaren kallace-kallacen surar tsirara sun fi yawa gaba ɗaya a cikin duk wani amfani da ɗan adam yake yi da internet ba wai wannan kawai ba abin zai baka tsoron irin nau'iyyar mutanen da suke amfani da wannan musamman a bincike sun nuna maza sun fi yawan amfani da consume wannan mummunan abu to abinda kar mu bata mana lokaci wani abu na hango na abinda wasu masu bincike suka ambata na mummunan tasirin wannan harka din irin abinda ke samuwa ga mutum in ya dimanci kallace-kallacen wannan tsiraici din daga cikin abubuwa din na farko suna cewa yana sabbaba canji a kwakwalwar mutum. Canji yakan haifu a kwakwalwar mutum. Yadda zai zama kwakwalwar za ta zama alaƙarta da ɓangarorinta zai yi rauni, mataki na ɗaya kenan. Sannan zai zama karsashin da ake samu a kwakwalwa shi ma yana rauni. Na biyu, abu na uku dangane da kwakwalwa shi ne kwakwalwar ita kanta takan ƙanƙance ta ragu a girmanta. Idan mutum ya saba da wannan abu ya kasa daina shi. Kamar da za mu zo mu gane akan shi kansa kasa dainawa ɗin. Mafi yawan masu amfani da su wannan harkar ta pornography, ana cewa attention ɗinsu zuwa ga riƙe abu da haddace shi da aikace-aikacen da za su yi musu amfani yana raguwa yau da kullum. Ma'ana gwargwadon ƙarfi, saboda suna cewa inda wannan wurin tace ɓangaren ƙwaƙwalwa inda yake amfani ta ɓangaren tace ilimi da reraye shi, ka san meye gaskiya kai aiki da shi, ka san meye ƙarya kai watsi da shi, to nan ne da san wurin da pornography shi ma yake zuwa. To in ya zo shi kuma in ya kane ka ne a wurin, to yana hana sauran abubuwan aiki. Sannan kuma ƙwaƙwalwar mutum za ta zama cewa ta saba da abin ba za ta iya bari ba, sai ya zama kuma tamyizinsa zuwa ga abin da zai amfane shi na abin da yake gaskiya, to yana rauni. Iliminka ya rauni, fahimtarka ta raunana, karsashin ƙwaƙwalwarka ta yi aiki nan da nan ta fassara maka abubuwan da jiki ke bukata a yi amfani da shi, duk zai raunana. Irin yadda kayan maye idan an sha su, shi ma a wannan ɓangaren na ƙwaƙwalwa a nan suke aiki. Ma'ana da kayan maye da kallon batsa da wurin tace ilimi da gyara shi a ƙwaƙwalwa wuri ɗaya suke aiki. To in ko wannan abin ya auku, to shi yasa ake samun na farko wancan addiction ɗin ka kasa dainawa, sannan kuma ƙwaƙwalwarka za a kwashe ta daga abin da zai mata amfani ta koma abin da ba zai amfani ba. Wannan akan ƙwaƙwalwa kenan na farko. Abu na biyu, suna cewa shi wannan abun yakan hauhawa, ba wuri ɗaya yake tsayawa ba. In dai mutum ya saba da kallon wannan tsirashin yau da kullum, to yan abun ba mataki ɗaya yake tsayawa ba. Akwai wani abu da ake ce ma wani sinadari da ƙwaƙwalwa takan feso shi, take excretion ɗinsa a cikin ƙwaƙwalwa, ake fidda shi a cikin ƙwaƙwalwa, yana shiga wani ɓangare na layin inda ƙwaƙwalwa take aiki. Suna kiran abin dopamine, D-O-P-A-M-I-N sunan sinadarin kenan. To shi kuma yana tafiya zuwa ga wata santa, ana ce mata santan reward, wurin an ce nan ne inda ake samun daɗi a cikin ƙwaƙwalwa. Duk abin da ake ce ma daɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali, yanzu da mutum in ya ci abinci ya ji daɗi ko sai ya ji zuciyarsa ta nutsu. To inda kuma idan mutum mai aure ya sadu da iyalinsa, wannan abin da yake ji na daɗi, to a ƙwaƙwalwarsa a wannan gurin, a nan ne wannan ake zubo da wannan abin. Shi kuma gwargwadon buƙatar ka, gwargwadon yawansa, kuma sannan gwargwadon buƙatar ka ci gaba da yi. Don haka in yana zubowa, shi wannan abin yana zubowa a cikin ƙwaƙwalwa, yana ƙara buƙatar ka ƙara, na da ba zai ishe ka ba. Ma'ana abin da ka kalla na batsa da safe, idan ka zo da daddare za ka ji baka buƙatar sa wani level ɗin kake so sama da wanda ka kalla ɗansu. Kun ga wannan shi kuma zai haifar? Zai ƙara haifar da abin, wato sha'awar za ta ƙaru ta biyan buƙatar wannan kallon, sannan kuma ba za ka taɓa gamsuwa ba. Duk abin da ka taɓa kallonsa, in fim ne, ka ga wannan fim ɗin jiya na batsa, to in ka zo yau za ka ji ba shi kake so ba, sai ka ji wani sabo kake so saboda wannan ka gama shi. An fahimci wannan abu? To duk wannan abin ne in ya ƙara zuwa a cikin ƙwaƙwalwa, yana ƙara buƙatar ka ƙara level ɗin buƙatar ka, sannan ka ji gamsuwa. An gane wannan abu? To kaga kenan yau da kullum buƙatar ka ba za ta samu ba, za ka yi ta yi, za ka yi ta yi, za ka yi ta yi har sai an kai level ɗin addiction, kuma sannan ba ka iya dainawa ba. Tare suke da yadda mai shan ƙwaya yake kasa daina shan ƙwaya, haka mai kallon hotunan batsa da bidiyon batsa yakan kasa daina. sannan wannan abun abu na uku sun ce yawan kallon wannan hotunan da kuma bidiyo na banza din nan yakan sa mutum alaƙarsa da biyan buƙatar iyalinsa idan mai aure ne to tana tun tana rauni tana rauni tana rauni har za ta kai ba zai iya biyan buƙatar iyalinsa ba domin ana samun wani infisali wani yankewa da rabewa a ƙwaƙwalwa tsakanin abin da mutum yake gani physically mana da idansa da abin da kuma mutum yake imagining a kansa sha'awarsa gaba ɗaya ta biyan buƙata ta koma ta imagination ko ta tasawuri gaba ɗayansa abin da yake kallo da shi yake biyan buƙatarsa to physical biyan buƙata ba zai same ta ba zai ji cewa wannan matarsa da yake tare da ita ba ta ba shi sha'awa saboda wanda yake gani ɗincan a wancan film ta fi ta kyau kuma an fi gyara ɓangarorin jikinta wannan zai zo wani ƙari akan wannan abu nan gaba daga cikin waɗannan niqaf ɗin da zan ambata insha Allah ta'ala ma'ana dai zai samu cewa buƙatarsa ta biyan buƙata a wurin iyali tana raguwa tana raguwa tana raguwa har ya zama cewa ba zai iya kallon abokin buƙatarsa misali matarsa har ta ja hankalinsa ba matarsa ba za ta ɗaga masa hankali har ya ji buƙatar sha'awa ba shi ya sa suke cewa in mutum ya saba wannan abun to gabansa ba zai motsa ba yadda zai biya buƙatarsa a gun iyalinsa wani har sai ya kawo wannan hoton gabansa ya kalle shi sannan gabansa zai tashi sannan ya iya biya wa iyalinsa buƙata don haka duk lokacin da ba wannan hoton ba zai iya wa iyalinsa komai ba domin abin yana da alaƙa da ƙwaƙwalwa kamar yadda malamin ya gaya mana yanzu ido ake aika in ido ya ga abu sai ya aiko wa zuciya saƙon sai a fassara a ƙwaƙwalwa sai ƙwaƙwalwa ta ji tana buƙata a lokacin ne sai gaba ayi motsa haka ɗan adam yake aikinsa jikin haka Allah ya mana shi don haka to wannan gaban ba zai motsa yadda mutum zai biya buƙata ga iyalinsa ba kuma sannan abu na gaba kafin mu je na gaban zai zama gaba ɗaya mutum yana tare da iyalinsa sai ka ga ta juya masa baya ya juya mata baya sai ka ji ana cewa an samu rikici fa tsakanin wance da wance ta kasa kawo ƙara saboda ba za ta iya faɗin abin da ke faruwa tsakaninta da mijinta ba tana jin nauyi tana jin kunya ai kuna jin labarin wani aure ya rabu ba a san sababin ba da yawa wannan abin yana jawowa tana jin kunyar ta faɗa shi kuma dama ba zai iya faɗar me ya faru ba ya ji wata tsana ta haifu baya santa ita ma ta ji ba ta sansa wannan abin ne da ba a samu saboda shi ya koma wani gun daban a can yake samun biyan buƙatarsa abu na hudu wannan abin da ya shafi addiction ɗin ai kun san addiction ma'ana mutum abu ya ɗan fara da abu ya kasa daina shi da kana da damar ka tambayi mai shan ƙwaya yadda idan ya sha yau gobe sai ya nema jibi sai ya nema kuma kullum kwantitin da yake nema yana ƙaruwa sama da kwantitin jiya da na shekarun jiya da na bara yana ƙaruwa wajen buƙata da kwantiti ma'ana adadin abin da zai buƙata kullum baya gamsar da shi daga mutum ya fara shan ƙwaya ƙwaya ɗaya sai kaga ya fara neman biyu tun ana cewa ana jefawa ana sha da ruwa har a koma hambuɗa ko ba haka ake wa a hambuɗa da yawa har a koma gaba ɗaya wannan ba za ta yi ba sai mutum ya ɗauki sirinji ya zuƙa ya sa wanda zai tafi direct cikin veins ɗinsa cikin jijiyoyin jikinsa sannan ya samu gamsuwa ana ɗura masa shikenan sai jikinsa ya yi lakwaf shikenan kuma to kullum yana koma kan wannan shikenan ya zama mahaukaci ƙwaƙwalwa za ta daina aiki babu wani abu da zai amfana to wannan kallon pornography ɗin kallon tsirancin mata a intanet shi ma yana sababa irin waɗannan abubuwa ɗin za ka ji kwata-kwata mutum ba zai iya daina ba tambayi mai yin za ka ji ya yi ƙoƙarin ya daina ko ya tuba wata rana yana buɗewa za ka ji ya koma ruwa da wahala ya tuba tuban ya tabbata sai idan Allah maɗauki ya ba shi taufiki abu na biyar shi na biyar ne abu na biyar shi wannan abin da ya shafi pornography zai yau to na faɗi wannan ya shigo cikin maimakon in bashi in zo kansa sai na faɗe shi a cikin wannan ma'ana yadda yake tasiri akan kwakwalwa banda wancan abin da yake zubowa a cikin kwakwalwar a takaice dai yana da alaka da abin da aka ambata a baya cewa yana tasiri a kwakwalwa kamar yadda shi kayan maye yake tasiri a kwakwalwa shi yasa ai in kun lura yanzu masu magana akan harkar maye sunan da suke kira tun ana cewa drug addiction ko drug abuse an kuma ana ce masa substance abuse saboda yanzu ba iya drug ne yake ake amfani da shi a samu addiction ba akwai wasu abubuwa addictive su ma ba iya abin da ya shafi kwaya ba don haka wannan shi ma substance ne ma'ana duk wani abu da zai iya jawo kwakwalwar mutum ta makalewa abu ta kasa rabuwa da shi to pornography yana ciki shine kallon ba tsade ko da Hausa sannan shi wannan abu har yanzu abu na shida yana iya damaging rayuwar mutum ta saduwa da iyali kamar da na ambata ya zama cewa kwata-kwata a rayuwa mutum ba zai iya yi ba har sai ya kalli waɗannan abubuwa wannan kuma na da ambata shi cikin ƙarin bayani abu na bakwai shi wannan pornography a cike yake da ƙarerai a cike yake da ƙarya matan da ake samuwa ai wannan irin fina-finai da su daban suke ma'ana sai an zabo masu kyau sun fi matarka kyau duk yadda kake saboda ko kuma ita matar taka ba za ta yi irin adan da ake musu ba da irin hotunan dai da ake ɗaukar su za ka gan su sun fi duk wani hoto kyau da zai ja hankalin mutum to sai zama mutum yana kallon wannan abu abin yana ƙara ja masa hankali sai ya dawo tunda ba zai samu biyan bukata ta wannan ba to zai ja abu na gaba shine yana jawowa prostitution yana jawowa karuwanci ya zama dan adam mata ɗaya ba za ta ishe shi ba ko in ce matansa na aure ko da hudu ne to ba za su gamsar da shi ba domin ya fi tunanin waccan da yake kallo a hotuna ko da baka ce kuma ku duba wani abu suna cewa bakake sun fi sha'awar shiga na farare bakake sun fi sha'awar wannan tsirrashin su yi kallo a intanet duk wannan abin da kuke gani fa ana faɗa ana bincike ta intanet ana bincikensa ne da ilimi yanzu duk abin da kake a intanet ba wani abu da yake sirri jiya wani bawan Allah ya turo min wani bincike da aka yi dangane da amfani da intanet tun daga 2009 zuwa yanzu Google suna da hanyar da indai kana da Google account to duk abin da kake ana saninsa duk abin da kake duk inda ka je indai kana da wannan smartphone ake cewa ko wato wayar da tafi karfin iya a kira kawai indai wannan wayar sai irin wannan da ake cewa babbar waya muna ta wani murna muna da babbar waya indai ita kake amfani da ita kuma ka sanya location din kai a rika bayyana location yau ina wuri kaza gobe ina wuri kaza wani ma kana ganin su a Facebook duk inda yake ana sani gashi a airport ya taso zai je wuri kaza gashi a wuri kaza gashi a wuri kaza to duk wannan ana recording kuma duk kalmar da kai bincike a internet yana nan inda kana da Google account tana nan ka taba binciko kalma kaza yanzu har ana tunanin wasu kasashe na Turai za su yi attaching neman visa da irin wuraren da kake zuwa internet naka idan ka je neman visa za a sa sunanka da account ɗinka a cikin binna computer za a yi searching duk inda kake visiting a internet za a gani naka in dan ta'adda ne mutum yana binciken site ɗin waɗannan irin harkar ta'adda da ta'adda to za a gani sai a ce ya shiga wuri kaza ya shiga wuri kaza a internet sai a ce ba visa kuma in babban mutum ne a cikin al'umma shi ma ya shiga nan yana ziyarar wannan site din ya je pornography yayi wa duk za a gani sai iya blackmailing ɗinsa akan rayuwarsa ta siyasa da makamantan irin waɗannan abubuwa da haka babu sirri a internet babu shi kar ka taɓa tsammanin cewa duk abin da kake yi wai zai iya koyuwa duk hoton da ka aika yana nan a cikin iska ko kai deleting ka je history da ake cewa za ka yi deleting history duk inda ka taɓa visiting ka goge yana nan a gurinsu daga sun yi sashin sunanka komai da ka shiga duk inda ka taɓa shiga zai bayyana da duk hoton da ta turo maka da duk hoton da ka tura mata wani zai zauna haka kawai yana kwanciya a ɗaki da wata yarinya a wani wuri ko a wata ƙasa ko a wani gari tana turo masa hoton ta tsirara shi ma yana tura mata nasa tsirara to duk wannan yana nan a ajiye ba inda zaka koye da wannan abu na ko aji tsoron Allah a daina ko a duniya ma mutum Allah tona masa asiri kuma ko a harkar security yanzu in kaga kana harka da waya irin wannan ba a san me kake yi ba to dama ba a damu da kai bane baka da wani laifi da security suke bincike suna bincike akan ka daga sun san lambar ka shikenan sun gama duk inda kake kana bugo waya su yana nuna musu kana wuri kaza in dai kana amfani da wannan daga wannan abin da muke ta kokowa minan ta kokowa akan zama wani abin dadi bane smartphone wanda ka koma waccan Allah ya kyauta waccan din nan wanda ba za ta nuna maka wannan ba za ka hawo internet ba browsing ba komai din nan wallahi tafi maka amfani kai iya maganar da zaka yi hello eh kaza da kaza eh to a kawo mun abinci a kawo kaza ka tsira amma inda zaka amfani da wannan kana email kana whatsapp kana wane ne to duk abin da ka binciko yana nan a iska sai dai idan ba a so ganin sa ba daga an so gani za a binciko ko ina ka taba zuwa za a gani Allah ya kyauta mana daga cikin sharrin wannan abun har yanzu yana lalata soyayya wannan ina jin za ku fahimce shi ba rikici cewa soyayya da ke tsakaninka da matarka ba za a same ta ba muddin kana kallon pornography aure da yawa ya rabu sakamakon wannan abu za ta zo ta kama mijin yana kallon hoton batsa ita ba ita ce a hankalinsa ba waɗannan da yake kallo dinnan sun fi mata kuma idan ya rufe ya aje ya zo gunta ba zai iya komai ba kamar da ne an bata dazu shi yasa zaka ga wasu saboda tsabar sharri har su koyawa matan nasu wannan abu sai a zo a dauko computer ko wani abu ko a waya lokacin da za su je gado shine sai a dauko wannan abun ko wanda aka yi downloading cincin sai an kalle shi sannan za a iya biyan bukatar yau da kullun da ake tsakanin miji da mata ana yi ko ba a yi ana yi to idan abun ya kai irin wannan to za a kai gaba daya shikenan sai family ya lalace aure ya lalace an haihu an rabu ƴaƴa su rabu babu masu kula da su saboda me rayuwar ba za ta yi ba shi ya saba da mace daya ya san komai nata ya san bangarorin jikinta duk ya gani ba irin waccan da yake kallo bane don haka wannan ba ta biya masa bukata sai tsani matarsa daga cikin abubuwan har yanzu abu na tara wannan harka tana mai da kai ya zama rayuwarka kai kadai baka iya rayuwa da kowa ba kuma biyan bukata na wancan abu baka iya ba shikenan sai mutum ya koma masturbation ya koma masturbation kuma mutum ya kara halaka kansa akwai san masturbation mutum ya biya bukatarsa da hannunsa to ba abin da ke kashe ido kuma irin wannan abu yana kashe ido ganin mutum yana raguwa in yana masturbation shi ma daga cikin effect din da malamai ko in ce likitoci suka ambata abu na goma to wasu abubuwan in ka ji shi kamar an riga dai an faɗe su cewa zai iya haifar da cutarwa dangane da matarka su masu irin wannan abin su partner suke cewa ni ina faɗar da mata saboda su a wurin su kowa kawai zaka yi hulɗa da shi yawwa masu bayanin haka din zai cutar da matarka ya bata mata ranta ya zama gaba ɗaya rayuwa ba ta yi mata daɗi har ya zama an nemi a rabu da aure saboda yana suna cewa yana reshaping expectation ɗinka abinda kake bukata ka samu a gun matarka ba za ka samu saboda kai kullum ana daga ka ne daga wani mataki zuwa wani mataki a irin abin da kake sha'awa ka gani duk wanda ka gani ka ga tsirancinta har abada to kuma za ta yi kima a idanka ba har a waɗanda kake kallo a internet ɗin wanda ka gani sai ka ga wata daban kake so ka gani shi yasa suke cewa wannan abin yana developing wani tunani marar kyau a kwakwalwa wannan shine effect na gaba na 11 yana haifar da abubuwan da seem not to be normal abinda yake kai a ganinka ba daidai bane hankali ma ba zai karbe su ba sai kaga yau da kullun saboda kana kallo sai hankalinka ya karba yanzu in kana bincike a wannan website din da suke magana akan wannan pornography zaka ga daruruwa dubbai na irin waɗannan abubuwan daban-daban da suke bayanin akwai zinar namiji da mace guda daya, akwai namiji daya da mata biyu, akwai na group da yawa, akwai na babban mutum da yara kanana, akwai na uwa da da, inna lillahi wa inna ilaihi, duk akwai waɗannan abubuwa. To wannan abin da kake jin ai sai ka ji yanzu an faɗa kowa ce kai a'udhu billahi, kuma haka bane. To idan ka ci gaba da kallon wannan abun, wata rana yau da kullum za ta sa ka ji kana sha'awar kai ma ka dana wancan abin da ka ga ana yi. Idan shi yasa an samu wannan abun ya haifar da abin da ake cewa zinal maharib, zina ta al maharib, ma'ana saduwa da juna da zina tsakanin waɗanda suke muharraman juna ne, da wa da ƙanwarsa, da ya da ƙaninta. An samu wannan a ƙasashe da yawa wanda ya lalata gida ba a sani ba. In dai wannan abin za a ajiye shi a yi kallo tare, to za a buƙaci zuwa ga aikata, za a yi kallon. In dai wannan ya gani, wannan ma ya gani, kuma a lokaci guda suna kallon juna, wannan ya kalli wannan, la kun ga abin da suke yi, la kaga yan iska, la kaza, shikenan. A hankali an kai sai a cire kalmar yan iskan, sai a matso jikin juna, shikenan sai a fara abu. In aka fara kuma ba wani aure da zai sa a iya gamsuwa a daina wannan abu. Tana ɗakin mijinta tana tunanin ƙaninta. An yi wannan a cikin gidaje a ƙasashe daban-daban wanda ya lalata zaman auren ‘yan mata da aka yi musu aure da yawa, aurensu ya lalace sakamakon tunanin abin da suka saba yi a gidansu kafin su koma gidan aure. Allah ya tsawaita mana. Sannan mu dai samu dama mu tsaya na ambaci wannan na maganar prostitution. Sannan kuma abin yana da alaƙa da violence, wato taja hankali. Shi yasa a cikin wannan wuraren ma akwai ɓangarorin da wasu mutane su kuma ba za su iya tada sha'awarsu su biya buƙatarsu ga mace ba sai sun doke ta ko sun azabtar da ita. Yin azabar da za su yi mata shine zai harzuka su sai su samu biyan buƙata gabansu ya motsa da za su iya yi. Kun ga wannan shi kuma zai haifar da me? Violence, abin da ake kira dai abin nan, mutum ya ta'adda akan jikin ɗan adam ko wajen duka ko kisa ma. Shi yasa zaka ji an ce ga wani ya yi zina da wata yarinya ya kashe ta. Kwanan ba a samu wannan ba? Ya yi zina da ita, ya yi mata ciki, yana so ya rufe abin, ya rasa yadda zai yi, shikenan ya ɗauke ta a babur bayan gari, aka same ta a kashe. Wannan abun fa da ake kallo duk shi ke haifar da waɗannan abubuwa ne. Da kallon fina-finan nan, wallahi mutumin da yake son kansa lafiya, aurensa lafiya in yana da aure, ko nan gaba ya auren da zai zauna ya rabu da wannan. Ba sharri, suna cewa ba abin da ba mutanen da ko nau'in mutanen da suke tasirantuwa da wannan abin da daraja mafi muni irin saurayin da bai aure ba. Duk wanda bai aure bai saba da wannan, ya kai ga cewa da hannunsa yake biyan bukatarsa, to kai sallama da zancen zai iya aure da mata. Sai idan Allah maɗauki ya tsare shi, za ka tun yanzu wallahi ka tuba, ba ruwanka da wata budurwa da aikan hotuna, gaba ɗaya ma hotunan da ake wannan tun hoton ma da ba na tsaraikin ba, a daina yaɗa shi, ba shi da wata fa'ida. Mutum ya zauna wai yana mata magana ce shi ba ma zai so ta ba har sai ta turo masa ɓangaren jikinta kaza, sannan zai so ta. Ita kuma tana tsoron ta rasa saurayi sai ta koma ta kama wannan abun, shikenan yarinya an lalata ta. Allah ya sauke. Bayan abin da ya shafi lafiya da sauransu abubuwan da ina ga mu bar su haka. In ka koma website da dama da suke magana akan wannan za ka samu ƙarin bayani. Wasu kuma binciken da suka yi suna cewa wai su da aka tambayi wasu masu yin wannan aikin, saboda sun saba ba za su daina ba don rashin hankali. Wani ambato ma suka yi na wani abu na amfaninsa, wai su suna jin daɗi. Daga cikin abin da zai taimake ka kodai kafin ka yi kan abubuwan da za su taimaka mutum ya daina, akwai abin da ya shafi zai ke ma dabbobi, shi ne bestiality, sunansa kenan bestiality. Mutum ya ji yana buƙatar wai ɗan adam ya nemi ya sadu da akuya ko jaki ko doki, duk sakamakon kallon waɗannan abubuwan ne. A cikin yawace-yawacen da yake ne sai ya tsinci wannan abu, saboda shi sharrin abun kana neman wani abu sai su ta zuwa maka, kana shiga website nan zaka tallan iri-iri za su zo maka. to kana bin daya shikenan sai kai ka wani wuri sai mutun yi awa 3 4 5 farkon zuwon internet a Saudi Arabia wani malami na ba mu labarin wani saurayi wallahi kullun mai zuwa masallaci kullun yana sahun gaba mutun da mai imani wallahi kawai sai aka ga ya rage zuwa masallaci me ya faru a hankali a hankali a bincika ashe ashe garin neman wani abu a internet sai ga tallan wannan hoton harkar batsa din yana danna guda ɗaya ya shiga wallahi shikenan zuciyarsa ta tafi bawan Allah na sallama sa da masallaci ke ba shi ba zuwa masallacin tun safa har dare yana kan internet ga tsabar kashe kuɗin da zaka yi na data data kullun ka kashe kuɗinka ya kare ka sake saya ya kare ka sake saya su kuwa masu kamfanoni suna ta samun kuɗinka su kuma wancan kamfanin su ma sai ka biya ba ku ji labarin wani ba da ya taɓa biya ya subscription na shekara guda ana turo masa hotuna video kullum sai ya rasu ashe su kuma sun ci gaba da turowa suna ta turowa yana nan abun yana ta zuwa masa shi kuma ya mutu ya koma ga Allah ya riga ya biya na shekara guda su kuma ba su daina turowa ba ya jama'a a hakura da wannan abu wallahi halaka ce ta rayuwarka halaka ce ta rayuwar ƴaƴanka halaka ce ta duk abin da yake sunansa tarbiyya da mutuntaka babu shi a cikin wannan abu daga cikin abin da zai taimake ka ka nisanci wannan abu na farko tsoron Allah na biyu mutum yakan ji daɗin yin wannan abu ne in yana shi kadai avoid being alone kullum ka kauce ma zama kai kadai a daki kai ka kokari ba abinda zai kawo ka dakin ka in ka san wannan abin ne yana damun ka to kar ka zo dakin sai ka gaji bacci kawai za kai ka zauna da abokanka waɗanda yake mutanen kirki tsaya a cikin gida ku yi hira da iyaye in kai saurayi ne da abokanka ku zauna wuri guda in kowa dakinsa daban kafin ku je dakin ku zauna ku yi wasu abubuwa ku yi ayyukan da zai amfane ku daga baya kana shiga daki bacci za kai ko a ce ka fito da computer taka in waya ce yanzu ba za a iya rabuwa da wayar ba kowa ya makale wa waya ga cutar da take mana wannan radio waves din da suke yawo da kana gani wallahi yadda waɗannan abubuwan suke yawo ba ka sa ta kusa da kanka ba irin cutar da wannan abun ke mana yana jawo kansa yawan sa wannan wayar a wuya a kunne kansa cikin kunne kansa cikin kwakwalwa abubuwan sharri ne ba muke cikinsu duk ba mu sani ba kuma ana kwashe mana kuɗi kuma ana samu a hanyar banza ya kamata ka sa wannan abu ka daina zama kai kadai ka rika yawan yawaitar zama da mutane sannan ka yawaita karatun alkur'ani ka yawaita ko zuciyarka ba ta so dauko shi ka karanta insha Allah ta'ala Allah zai rubaka ka yawaita zikiri samu abokan kirki ka rabu da abokan banza kwata-kwata wannan harkar ta internet babban abin da zai taimaka maka wajen rabuwa da pornography shine temptation din ka yake shi a lokacin da ya taso maka to wannan shi yafi wahala kuma ma'ana a lokacin da ka bude ko computer ko wayar zaka fara kallon zaka dauki wayar kai sacin wuri kaza to a lokacin miƙe ka rabu da abun maza ka daure ka fi karfin zuciyarka in kai yau kai gobe na'am wasu mutane a wani bincike da wani yake ambatawa wani ya tuba bayan shekara ma ya sake dawowa saboda hatsarin abun da makalewarsa a kwakwalwar mutum amma in Allah ya taimake ka kuma ka nemi taimakon Allah din akan haka insha Allah ta'ala Allah zai taimaka maka yau kana bari gobe ma ka bari jibi ka bari kai shekara kuma kar ka canza wannan matakan da ka dauka insha Allah ta'ala da taimakon Allah sai Allah ya raba ka da shi amma abun yana da wahala Allah muke roƙo ya raba mu da waɗannan al'amura to gashi lokacin yayi kuma bamu gama zancen da muke ba in yaso insha Allah darasi na gaba ma tashi kan fa idza kaffa ar-ra'idu 'ani al-kashf wal-mutala'ati istaraha al-qalbu min kulfati at-talabi wal-iradati insha Allah darasin mu na gaba nan zamu tashi bayan wannan baitoci kenan ko mubasharatan da cikin abu na daya daga cikin fa'idojin barin a kallon abin da yake haramu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da mu masu magana da wanda suke sauraro Allah ya kare mu daga aukawa cikin wannan abu wanda ya auka kuma Allah ya raba shi da shi Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu akan tarbiyyar ƴaƴanmu da matanmu. Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu a hanya madaidaiciya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ina buƙatar ƴan uwa su sani cikin addu'a. To, buƙatar addu'a ce? Ina buƙatar ƴan uwa su sani cikin addu'a, musamman ma kai kanka malam, akan wasu buƙatuna. To, ni zato kake yi. Allah madauki ya kyautata mana halin da muke ciki a boye da bayyane. Allah karba addu'o'in mu baki daya da wasu matsaloli da suka sha gabansa a rayuwarsa. To, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye maka waɗannan matsaloli. Allah yaye mana namu matsalolin baki daya, dukkan abin da ya dame ka Allah ya raba ka da shi. Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya baka farin ciki da wamamme a duniya, farin ciki da wamamme a aljanna da mu baki daya. Dukkan dan uwa kuma mai buƙatar irin wannan addu'a, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa buƙatunsa. Assalamu alaikum.